sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye tashoshin FM na Africa akan mita 112.5. Kana rediyon Zangon FM ana iya sauraron mu akan rediyon amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya. Kana masu na'urar computer suna iya daddangwale voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masaro assalamu alaikum yanzu din maladan Ibrahim Ayo ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku cewa hukumar yaki da masu yiwa tattalin arzikin kasa zagon kasar Najeriya wato EFCC ta gayyaci tsohon gwamnatin jihar Borno din domin jin abin da yake da wasu miliyoyin kudi da karamin ministan makamashi aka ce ya bashi sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba na Usman Kabara kana akwai karatun Qur'ani mai tsarki wanda zamu kawo muku ha kuma akwai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana amma fa duk waɗannan sai ku yin cika kul labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cika kul labaran a jamhuriyar Niger hukumomin kasar sun ce sun gano gawarkin mutane 34 20 daga cikin su yara ne suna kokarin ƙetare hamada Jaman gwamnati suka ce sun hakikance mutanen kyanci rani ne da suka doshi arewa da fatan su kai Algeria ko kuma Turai. Ma'aikatar cikin gidan Niger din ce ta bada wannan sanarwar gano gawarkin jiya Laraba. A cikin bayani da aka yi tashar talabijin ta ce mata 9 da maza 5 da yara 20 din sun mutu ne sakamakon kishirwa bayan da masu safarar mutane suka yi watsi da su a hamada. Har yanzu ba tantance ko mutanen kyan wace kasa bane. Kungiyar kula da yan gudun hijira ko cirani ta kasa da kasa ta ce adadin masu irin wannan tafiye-tafiyen ya karu sosai daga yankunan da suke kudu da hamada Sahara zuwa Turai musamman daga kasashe da suke yamma da kuma Afrika ta tsakiya.
Yau Alhamis ake sa ran shugaban Amurka Barack Obama zai yi balaguro zuwa birnin Orlando a jihar Florida domin ya gana dangi da iyalan waɗanda munan harbin kan mai uwa da wabi mafi muni a tarihin Amurka ya rutsa da su inda zai ta'aziyya da bayyana goyon baya ga birnin da ya kadu matuka da wannan mummunan tarzoma. Fadar White House ce baya ga ganawa da waɗanda suka tsallake rijiya da baya a harin da aka yi hakanan shugaban na Amurka zai kuma gana da ƴan kwana-kwana da masu aikin agajin gaggawa da su kai doki da kuma likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya da suke jinyan mutanen nan 53 da suka jikkata a wannan harin. A halin da ake ciki kuma hukumar da take binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta ce matan mutumin da ya kashe mutane 49 a club din tana da masaniya game da harin kuma bata tuntubi jami'an tsaro ba sai ta yi za a tuhume ta. A halin da ake ciki kuma wakilan majalisar dattijan Amurka ƴan Democrat suna ci gaba da magana a zauren majalisar babu gaggautawa matakin da ya dakatar duk wata harka a majalisar tun jiya Laraba. Har yanzu da zuman tilastawa majalisar baki daya ta yi wani abu akan dokar mallakan bindiga.
A Iraki dakarun kasar sun shiga birnin Fallujah mako uku bayan da suka kaddamar da farmaki da niyyar sake kwato birnin da ke hannun mayakan sakan Daesh kamar yadda wani kakakin rundunar taron dangi da take fafatawa da ISIS a Iraki da Syria kanal Chris Gaba ya ga manema labarai da suke aiki daga ma'aikatar tsaron Amurka wato Pentagon ta wato waya jiya Laraba daga Bagadaza. Wannan farmakin yana zuwa ne kuma a daidai lokacin da wasu rundunonin tsaron kasar rundunar ƴan sanda a Iraki mayakan sa kai na kabilu da suke yankin Ambar da sauran wasu kungiyoyin mayaka suke ci gaba da yi wa birnin Fallujah zobe domin hana mayakan Daesh turo ƙarin mayakan sa kai ko samar musu da kayan yaki. Mayakan kungiyar Daesh ko ISIS suna riƙe da wannan birni kusan shekaru biyu yanzu.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC. Amurka tana kashedi ga Rasha da Siriya cewa hankurinta yana da iyaka. Daga nan ta yi kira ga kasashen su mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma wacce take tangal-tangal. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yana zargin Rasha da gwamnatin Siriya da zaɓin a inda za su mutunta yarjejeniyar yayin da dakarun kasar suke ci gaba da kai farmaki domin kwace birnin Aleppo, birni mafi girma a kasar, kuma wuri da hukumar kula da harkokin ilimi da kimiyya da al'adun gargajiya wato UNESCO ta ayyana a zaman wuri na tarihi. Da alamu dai yarjejeniyar tsagaita wutar da ta fara aiki cikin watan Fabrairu ta ruguje kuma babu wani ci gaba da aka samu na gudanar da shawarwari domin kafa gwamnatin wucin gadi da ake fatan za ta fara aiki daga 1 ga watan Agustan bana.
Iran ta kai karar Amurka gaban kotun duniya domin kwato mata kudade da wasu kadarori da Amurkan ta yi wa daurin talala kusan dala miliyan 2000. Shugaban Iran Hassan Rouhani ne ya bada sanarwar haka lokacin da yake magana ta talabijin jiya Laraba. Haka nan kotun kasa da kasa ita kanta ta tabbatar da cewa Iran din ta shigar da karar ranar Talata. A cikin watan Afrilu ne kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin cewa za a yi amfani da kudaden wajen biyan diya ga waɗanda harin bam da aka kai kan barikin sojojin Amurka a Lebanon a 1983 ya ritsa da su da kuma wasu hare-hare da aka danganta su da ƙasar Iran. Iran dai ta musanta cewa tana da hannu a harin daga nan ta yi watsi da hukuncin da kotun ta yanke ta bayyana shi a zaman sata. A halin da ake ci kuma wata mace yar asalin Iran wacce a halin yanzu kuma yar Birtaniya ce da hukumomin Iran din suke tare da ita yanzu mahukuntan kasar sun tuhume ta da yunkurin hamɓare gwamnatin Iran.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurya Amurka. To hukumar yaki da masu yi wa tattalin arzikin kasa zagon kasa wato EFCC ta gayyaci tsohon gwamnan jihar Borno Alimudu Sharif domin ya amsa tambayoyi akan wasu kudade. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Hukumar yaki da cin hanci da rasha wato EFCC a takaice ta gayyato tsohon gwamnan jihar Borno Sanata Alimudu Sharif don amsa tambayoyi kan wasu kudi da ake zargin cewa tsohon ministan ma'aikatar wutar lantarkin kasan barista Muhammad Wakil ya basa. A jiya Laraba ne dai hukumar EFCC ta gayyato tsohon gwamnan jihar Borno Sanata Alimudu Sharif wanda ya isa ofishin da misalin karfe 10 da wasu 'yan mintuna cikin wata mota kirar jeep da kuma rakiyar jami'an tsaron 'yan sanda da dama. Mun dai ziyarci ofishin hukumar EFCC dake cikin garin Maidugurin. Da cewa ba samu damar shiga harabar ofishin ba sakamakon matakan tsaro da hukumomin suka doka. Tsohon gwamnan dai ya bayyana ne a harabar wannan hukuma wanda kuma aka umarce shi cewa ya aje motar nasa daga waje sannan ya taka don shiga cikin wannan haraba. Bayanin da muke ta samu dai na nuni da cewa hukumar EFCC ta aje gwamnan har fiye da tsawon awa 5 tana masa tambayoyi kan naira miliyan 40 da aka ce ya ansa a hannun tsohon karamin minista ma'aikatan wutar lantarki wanda kuma ya kasance dan jihar Borno wato barista Muhammad Wakil wanda shi ma makon da ya gabata aka ce hukumar ta gayyace shi don hamsa wasu tambayoyi game da karban wasu kudade da ya danganci harkokin zabe. Sanata Alimudu Sharif dai shine tsohon gwamna na farko da hukumar EFCC dake birnin Maiduguri ta gayyata kuma shine gwamnan da ya bude wannan ofishi tare da tsohuwar shugaban hukumar EFCC Farida Waziri. Tun dai sake bude ofishin hukumar EFCC dake garin Maiduguri bayan rufe ofishin da aka yi saboda dalilan tsaro shekaru 2 da suka gabata. Ana gadin mutane da dama musamman ma tsofaffin shugabanni na cigaba da kai komo a haraban ofishin wanda ake ganin cewa bai rasa saba da amsa tambayoyi da hukumar EFCC ke wa irin waɗannan jama'a musamman ma waɗanda suka riƙe mukamin gwamnati. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To duniya mu bi ta asese, to duniya mu bi ta asannu.
To mun gode Malam Haruna, kafin mu ci gaba a shakata da wannan.
Arewa kasar mu Allah a ajar mu duk mun lalata.
Matan arewa zan yi kira ku gyara dabi'an ku. Ke ku yi aure dan gidan mijin ku ya fi na auren ku. Lola dabi da biyayya mazan ku za su yi kishin ku. Alajanna kana kasar kafan mudin kike mai bauta.
Wayyo Allah kai jamalin mutum maraki shitir. Arewa kasar mu Allah a ajar mu duk mun lalata.
Makasa da samari yan arewa na dawo kanmu. Musa sutura mai kyau shigar mu zai wakilci ɗabi'ar mu. Na zaman banza mu mai da hankula kan aikin mu. Duk da kai na san matsalar da ke kasar mu rabu ka sassauta.
Wayyo Allah kai jamalin mutum maraki shitir. Arewa kasar mu Allah a ajar mu duk mun lalata.
Yaye karbiya tana wuyan kushin ko kun wanta. Kusa ya makaranta domin su samu haƙƙin bauta. Makarantu na zamani ku kai su ilimin su su inganta dan har mona hakan yakin arewa dole a bibita
wayo Allah haka jamalin mutum maraki shi tun arewa kasar mu Allah adar mu duk mun lalata
iyaye tarbiya tana wuyan kushin ko kun wanta sa yaya makaranta domin su samu haƙin bauta makarantu na zamani ku kai su ilimin su su inganta idan har muna hakan yakin arewa dole a bibita
wayo Allah haka jamalin mutum maraki shi tun arewa kasar mu Allah adar mu duk mun lalata
shugaban zamani halin ku babu kyau kullalata kun san fa akwai haƙi a kawunan ku kara kudubata kasar mu ba aiki yankin arewa kun ma yarda ta ku tare ku yara in kun kira wana zai gyara ta
wayo Allah haka jamalin mutum maraki shi tun arewa kasar mu
to ma da lamun gode Muhammad Nasir din tsoho kwantagora har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 11 ga kuma shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba kasa ba kasawa ba
mai sauraro barkan mu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba inda kuma shirin nakasa ba kasawa ba yake tattaunawa da shehin malamin nan na Jami'ar Bayero ta Kano wanda yake kan keken guragu tsawon shekaru sama da 30 haka kuma yake koyarwa akwai abubuwa sosai a rayuwarsa na dubawa wanda darussa ne ga nakasassu da ma masu kafa ko kuma marasa lafiya irin tasa kai har ma da gwamnatocin mu ga wanda fa ya saurara da kunnan basira inda muka dauko tarihin rayuwarsa tiryan tiryan ya kuma tsaya ne a inda yake kokarin ya tuna irin kasidin da yake yi a lokacin suna samari sai a biyo mu a cikin hiranmu da malam Habibu Sani Babura na Jami'ar Bayero a Kano kana kokarin ka tuna waka to tuna mun inji
to akwai wata waka wanda kake amshi shine sallu alaihi wa sallam taslima wannan waka ce da ake gaban Allah
eh
ana cewa ujudil madiya fi talqa sam makarima khairu min sadaqa kuma kaga ni malam na manta
ka ma yi kokari da kadan tudo ai mahaifiyata tana irin wannan kasidin akwai wata kila ka taba jin labarin ta malama Raihana to Usman Abubakar
tana dole ba ai aka bar aka shawo
Allah sarki to bayan wannan malam Habibu akwai wasu nazari haka da kake yawan yi musamman da ya shafi yare harshe shi kuma me yake ka tunanin cewa kila har zaka hada da maganar radio akwai wani hikima a cikin haka ne
lokacin da nake aikin bankar kasa a Borno kasan hanku ta ishe su kina ina da shaukin ni ma a rika shiga a gidan radio ana jin muryata ina yin wani abu to saboda haka akwai wani mutumin garko yana aiki a wannan gidan dan haka sai yake da yata ta nakan yi fasaran labaru in karanta da haka har muke yin wadansu abubuwa daga nan na samu karfin gwiwa cewa ashe zan iya yin wani abu a gidan radio to da na dawo kuma akwai malami na Professor Ibrahim Yaro haya
Allah ya ji kan shi amin
shi ya fara da yata ta muka je muka rika yin wasu abubuwa wadanda suka shafi nazari a gidan radio Kano wannan can wajen 1979 kenan sai da fata to daga nan ban saki illa a radio ba sai da aboki na dan ajin wanda shi ma ya san irin wannan karambanin nawa sai yanzu manager ne a Radio Freedom a Kano wata FM
eh
shi ya ce ni gidan radio Jigawa nake zuwa muna yin sharhi akan waƙoƙin Malam Sa'adu Zungur da kuma marigayi Malam Ma'azu Hadijiya to daga nan shikenan sai kuma wato ya makala ne da kasaba da ya dawo Kano sai ya dawo ni shi da wani marigayi Umar Dutse Muhammad waɗannan duka amina ne na zo ne wani abin nan wanci kowace kwarya inda ake magana akan wato wasannin barkwanci. To daga nan dai abin sai ya zama kamar an waje tamu lalle in ci gaba. Shi ne ke na kirkiro nawa ya shi aiki da hankali.
Ya fi aiki da agogo. To bayan wannan akwai ƙasashe mutane daban-daban sukan zo su ziyarce ka daga bangarori daban-daban jami'a ne a bangaren nazarin harshe ne. Kamar misali akwai wani baki da naga kayi daga irinsu Libya da duk irin wannan dai har da ko wasu 'yan Sudan ne haka sun yi shiga haka na ji kuna larabci da su. Kana da wasu yarurruka ne da kake ji ko menene ya haɗa ku alaƙa?
To da farko dai inda ka manta ba zaman da nayi a jami'a na ci gaba da koyon larabci tun wanda na faro daga sakandare. Da yawa a lokacin guguwar dawowa gida ta shafe su suka dawo sai muka haɗe da su a jami'a. Waɗannan su suka taimaka wato magana da wato larabci. Ta zauna a baki na kamar na taɓa zuwa ƙasashen Larabawa. Sai kenan na biyu kuma kamar Fulatanci shi ya haife ni. To amma ka san Hausa ta mamaye kowa.
Ta mamaye.
Shi ma a wannan lokaci akwai iyan tunani daga ko'ina musamman da Adamawa da Bauchi da kuma Arewacin Sokoto da sauran. Su ma sun taimaka ba na shiru idan na gan su sai in shiga wannan don haka na iya kallon kishi ma. Ba aji na shiga ba kuma a gidan ban tsaya na kuma ba. To kuma banda waɗannan gaskiya sai dai Hausar sosai kuma Turanci da aka kallafa mana mu koya. Su waɗannan su ne suka zama abokaina har nake da hulɗa da wasu da dukiyoyi da haka a cikin Sudan. Da 'yan majalisun da yawa waɗanda suke a Sudan ta Kudu da ma Sudan ta Asali.
Mutane abin da suka fi tunawa in an yi maganar ka ko kuma waɗanda suka kalli irin wannan documentary saboda bayan na kalla akwai waɗanda na yi magana da su abin da suke tuna da kai shine mutuntaka da mutunta ɗan adam. Zaka gaya mana wani abu akan wannan dan an ce gidanka kullun cike yake da mutane wasu dalibai daga ƙasashe su Niger su a sun magana lokacin da suke karatu a kowa akwai wani malami da yake cewa in ana admission wato ana daukar dalibai sai kai attending kai saurari dalibai sama da 100 kuma kowanne kana daidai iya karfin abin da zaka iya taimakon shi da shi su ko dai sai su magaji kai kuma ba haka gajiya me zaka ce mana akan wannan?
To gaskiya ina ga wannan ina alfahari da shi kuma ina ga tarbiyyar ce ta musulunci yadda muna wa Allah godiya mun same ta a gida. Kuma Allah ya taimake mu mun yi riko da ita saboda haka wannan bai zama wani sabon abu ba amma ka san an ce wato inda ka ji daɗi nan kake komawa. Saboda haka wanda duk ya zo ya ga an masa wato shimfiɗar fuska
ta fita ta barma
to sai ya ji ma gare ya je ɗauko tabar masa shi ma ya zo shimfiɗa tasa kusa da wannan fuska.
Haka.
Kai dai ka fahimci me nake yi.
Ƙwarai kuwa.
To wannan kawai ita ta jawo min jama'a. Amma ba yau kuwa ne ba, ba kuma kuɗi nake ba su ba, ba kuma wani mafi iya yi ba.
Haka.
To amma ka san shi ɗan adam in ka masa ya ji daɗi, in ma bai ji daɗin ba ne gaba zai ce ji daɗi ba. To wani kuma saboda wannan maganar da ya ji, kurin ke ya niƙa gari shi ma ya zo. Malami ba ka san ni ba, amma ka za ka ba. Sai in ce to lami kuma a yi hulɗa da shi a gama. Don haka wannan da arewa da kudancin Najeriya kila ba ka duba ka ga wani ɗan sanda abin da ya ce. Alfahari ne ba amma abin da ya faɗa ɗin nan gaskiya ne.
An baka talban ɓaɓura saboda shi ma ya yi magana a kan irin wannan abubuwan ne. Sannan ya ce kana cikin ƙungiyar ci gaba ta ɓaɓura wato ɓaɓura development forum ɗin nan. To akwai kuma wani wanda shi ne zai ɗaure mutane kai. Ana a shi mai martaba ne starautar gargajiya ke da ita a ƙasar Inyamurai Eze Godwin ya baka sarautar da ya kira ta da NWMA 1. Ya aka yi za a ce ga ka can kuma ka faɗa hagarin Inyamurai ya aka yi abin ya buɗe harshen.
Shi wannan wanda ya bani sarauta aiki ne ya haɗa da shi a jami'a. Dattijo ne domin ka iya lissafi ya gama sakandare 1954. Saboda haka aiki ne ya damu ko da muka haɗu na sun haife ni a shekaru. Saboda haka kuma makwabcina ne. Domin makwabtaka ita ya ji daɗinta yake mu'amala. Har wani lokacin ba gida na ya zama kamar kotu to ya kai idan matsalolin sa suka taso na rubinjini sukan zo wajen sa.
Shi ma ya faɗa.
Shi ma abin ya cibire masa sai ya biyo dare sai ya zo waje na. Ni kuma sai Allah ya bani hikima kuma sai in ce a kawo su. Sai su zo mu zauna. Sai su ga su da ƙarfin su da wane ne har suna kasuwanci kila ma wasu ma sun tara miliyan. Sai su ga cewa wani nake ce musu wannan. Waɗannan abubuwa sun tara masa suna har suka ba shi girma. Sai da suka ba shi girma ni ma sai mu
ya zama alheri dan ku ina jin kai
amma kuma shine kuma ka manta jamhuriyar Niger ma ta ba ni lambar da ta ba ni ina jin gaba ɗaya ha tun da ka kirkiri Niger wannan lambar mutum da aka ba ku 300 ba kuma tana da kyakkyawar alaka da Niger da Najeriya ina jin a Najeriya ban hadu ku ba ni ne na uku na yi ma'amala da ɗalibai makwabtanmu domin ni da su ni ban ga bambanci ba, da launi, da matsayi, da yare, da ɗabi'a, da addini. Kuma ga shi yaren nasara ya raba mu, da zai na kan zama da ƙoƙarin in taimaka su fahimci mu yadda muke abubuwan mu. Wannan kasa suka je suke yaɗa irin wannan ga duk ɗaliban da zai taso. Saboda haka ko a yanzu nan da nake hira da kai, akwai ɗalibai masu yin master, akwai kuma da ni ga su ne suna ta karatu kuma mutanen Nijar ne.
Allah sarki.
Su kuma saboda an ce yadda kai ta fito suka yi ƙungiya suka sanar da gwamnatinsu cewa ga wani can fa abin da yake. Don sai da suka yi mutu an kalima na kididdiga aka samu akalla wajen mutum 84 duk jami'ar bayan suka yi daga kowane ɓangare daga Nijar kuma suka ce da sun sani. Wannan ita ta sa ni ban sani ba suke amfani da wannan aka ba ni zambar girma. Kuma na gode.
Mai sauraron mu zai ce to duk wannan larurar da ta zo ta faru har ta zo ta bi jiki aka yi tawakkali, shin maganar ɗawainiya da kai akwai mutanen da zaka ce ka san akwai tsangwama a maganar mutum yana da bukata ta musamman sai kaga ana nesa-nesa da shi ana kallonsa kamar yadda kace sai a dinga wani tausayin sa ana ga ya zama ma wahala ne shi. Shin masu kula da kai na wannan hidima a kwantar a tayar a dora a keke me zaka ce akan wannan me ka gani?
Wallahi ba abin da zan iya cewa sai ce kawai wato aya ce ta Allah. Dan inda duk ka kai da hikimarka da ka isa ka sarrafa dan adam kamar yadda zaka sarrafa mota ba.
To Malam Habibu anan zan dakatar da kai sai wani makon zamu karkare wannan hira in Allah ya kai mu. A madadin wacce ta haɗa min sauti Julie Leathers Creation sai kuma ni Usman Ahmed Kabara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
To a gaida na Kabara yanzu mun zo ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun Ghana.
Dan fara shirin jirgin ne ga jaridar Telegraphic wacce ita rawaito babban labari mai cewar mahaifiyar shugaban kasa John Dramani Mahammad da ake kiranta Hajiya Habiba Nneba Allah ya mata rasuwa. Jaridar Telegraphic ta ce ta tabbatar da mutuwar mahaifiyar shugaban ne a jiya Laraba a wani asibitin birnin Accra. Jaridar ta ci gaba da cewa za a bisa tsohuwar ce a garin Dabangu da ke arewacin kasar bisa al'adar Musulunci. Jaridar Telegraphic ta ce shugaban ya takaita ziyarce-ziyarce da yake yi a birnin Accra a jiya Laraba na saba da wannan mutuwar. Hajji Habiba ta mutu ta bar ƴaƴa shida ciki har da shugaban ƙasa John Dramani Mahammad. Har yau jaridar Telegraphic ta bugu a babban shafinta cewa dan wasan gaba kuma captain Black Stars Assam Wajan ya fito karara ya musanta tuhuma da ake mai cewa yana taimakawa ɗan takarar babban jam'iyyar hamayya ta NPP Nana Ado Dankwa a Kufa Ado da kuɗi da take ci gaba da rawaito jawabin ɗan ƙwallon. Jaridar Telegraphic ta ce Assam Wajan ya rubuta a shafinsa da Twitter cewa shi ɗan ƙwallo ne ba mai ba 'yan siyasa kuɗi ba. Jaridar ta ce Assam Wajan ya ce yana yi wa Ghana bauta ne amma ba wata jam'iyyar siyasa ba kuma bai taimaka ma wata jam'iyya saboda idan yana son yayi taimako akwai marasa galihu da zai taimaka musu kuma ayyukansa na taimako da yayi a baya za su mai shaida akan hakan. Sai kuma jaridar Guardian Times wacce ita kuma tayi kanun labarai mai cewa wata kungiyar ƙasa da ƙasa ta taimaka wa hukumar bada agaji lokacin bala'i ta Nadmo da wasu na'urori da za su taimaka mata wurin aiwatar da ayyukanta da dokar ƙasa ta gindaya mata. Jaridar ta ce wannan taimakon da kungiyar ƙasa da ƙasa ta International Civic Defense Organization ta yi yana cikin shirin kungiyar na bada kariya da ci gaba mai mai da hankali wurin horarwa da bada taimakon aiki da binciken harkokin kuɗi da taimakawa bil'adama. Jaridar ta ce da yake amsar kayan a madadin hukumarsa ta Nadmo, shugaban Nadmo Brigadier General Francis V. Sanzere ya bayyana farin cikinsa matuƙa ga wannan taimako kuma ya yi alƙawarin hukumarsa za ta yi amfani da kayan yadda ya kamata. Kazalika ya bayyana aniyar hukumar da yin aiki da wannan kungiyar ƙasa da ƙasa wurin kawar da bala'o'i. A fagen siyasa kuwa jaridar Guardian Times ta bugo cewar Dr. Hassan Ayarga ya zama ɗan takarar jam'iyyarsa a babban taro da jam'iyyar ta yi na farko a zauren taron ƙasa da ƙasa da ke birnin Accra a lokacin da ya shiga takarar fidda gwani shi kaɗai. Jaridar ta ce wannan taron da aka yi amfani da shi aka kaddamar da wannan sabuwar jam'iyya ta All People's Congress APC ya kuma zabo shugabannin jam'iyyar mutane takwas wanda za su jagoranci jam'iyyar shekaru hudu nan gaba. Jaridar Guardian Times ta ce wannan jam'iyya ta APC da aka kafa ta a bara ta samu certificatein tabbatarwar hukumar zabe a cikin watan Afrilun wannan shekara. Jaridar ta ce da yake jawabi bayan an tabbatar da shi ɗan takara, Dr. Hassan Ayarga ya ce manufar kafa wannan jam'iyya ta shi ita ce fidda al'umman ƙasar nan cikin mawuyacin hali da suke ciki a yanzu. Ƙarshen sharhin jaridun Ghana ke.
To mun kuma gode Baba Yakubu Makeri. yanzu kuma ga nasiha daga Qur'ani mai tsarki.
Eh ba shakka malamai sun tunani kwarai-kwarai shin azumi yana ta'asiri bisa mai yin shi? Suka ce eh, cikin malaman wannan mayyan malamai da kai Ibn Rajab Al-Hanbali yana cewa mai azumi halin shi na yana jin yunwa, yana ta shi tunani bisa abin da ke kewaye da shi na yau da gobe, kuma yana sa shi yana dogon tunani bisa halitta Allah subhanahu wataala. Amma in mutum cikin shi na ciki sai zama kawai dabba, sai kaga yana taitaye, yana ko kuma yana wasu abubuwa wanda dabba kullun ke yin wannan abin idan ta koshi. Dan haka nan yake cewa yin azumi yana sa mutum dogon tunani wanda da ba yayin shi in yana cikin shi na ciki. Na biyu yake cewa in mutum na yin azumi yana sa shi yana tunani fiye da in ba yayin azumin nan, saboda yana sa shi ya tunanin Ubangiji, girman Ubangiji, ganin daraja abin da ke kewaye da shi wanda yake da ba yayin shi in ya kasance cikin shi na ciki. Haka yake cewa kuma mai yin azumi in ya kasance mai hali ne shina tana da wani ke kusa da shi, yace ashe ungun nan haka suke rayuwa kullun cikin yunwa alhali mu cikin muna cike, to yana sa yana yin jinkai agaza mu wanda kullun mafi yawa kusan suna cikin azumi ne kuma ba azumin bane ba, saboda babu za a sa cikin baki samu bakin kuma samu cikikin. Wannan sune wato kwaranga wanda wannan malami ya ambata cikin littafin shi Lataif al-Ma'arif, wanda yayi bayanin shi azumi yana tsara mutun rayuwar shi kamar yanda muka ambata a yanzu.
To madalla Allah ya karba. Yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum BOA Hausa. Sunana Usman daga jihar Adamawa. Angwa Mashikare. Shekarun jiya wanda ya faɗa shi bai ga canji ba a mulkin General Muhammadu Buhari. Ai ko Abubakar ce kauya san akwai canji. Bakar ce kaunci da kanci ya sani akwai canji. Assalamu alaikum, a huta lafiya. Sunana Usman daga jihar Adamawa, Angwa Mashikare.
Assalamu alaikum sashin Hausa muryar Amerika. Sunana Muhammad Naga Mugashiwa. Wannan biki da ake yi wa tsohon shugaban kasar Nijar Jori Hamani, shagulgulan nan bai da wani amfani fa. Ana yawaita yi masa addu'a abin da zai yi masa amfani. Addu'a shine wanda abin da zai yi masa amfani. Amma shi ko biki ko shagulgula wayansu abubuwa ne, wani kyalkyal ne wanda yake akan doron duniya, ba komai bane ba abin da zai amfana masa. Amma in aka yi masa addu'o'i, aka yi masa taron addu'o'i, aka yi masa taron tafke Qur'ani da sauran abubuwa na nagari, to shine abin da zai masa amfani. Shi mutumin da ya rasu duka, shi abin da zai masa amfani addu'a. Ana yawaita yi masa addu'a shine wani abu. Amma shagulgula bai da wani abu kudade mun da aka tara.
To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a takaice.
A jamhuriyar Nijar hukumomin kasar sun ce sun gano gawarwakin mutane 34, 20 daga cikin su yara ne, suna kokarin ƙetare hamada. Jami'an gwamnati suka ce sun hakikance mutanen yanci rane da suka doshi arewa da fatan su kai kasar Algeria ko kuma Turai. Ma'aikatar cikin gidan Nijar din ce ta bada wannan sanarwar gano gawarwakin jiya Laraba. Yau Alhamis sake sarin shugaban Amurka Barack Obama zai balaguro zuwa birnin Orlando a jihar Florida domin ya gana da dangi da iyalan waɗanda mummunar harin kan mai uwa da wabi mafi muni a tarihin Amurka ya ritsa da su, inda zai yi ta'aziyya da bayyana goyon baya ga birnin da ya kaɗu matuƙa da wannan mummunar tarzoma. Fadar Whitehouse ta ce ba ga ganawa da waɗanda suka tsallaka rijiya da baya a halin da aka kai, hakanan shugaban zai gana da wasu mutane da suka kai ɗoki da likitoci da ke jinyar waɗanda suka rayu. A Iraki da karun kasar sun shiga birnin Fallujah mako uku bayan da suka kaddamar da farmaki da niyyar sake kwato birnin da ke hannun mayakan sa kan Daesh, kamar yadda wani kakakin rundunar taron dangi da take fafatawa da ISIS a Iraki da Siriya kanal Chris Gaba ya ga manema labarai da suke aiki daga ma'aikatar tsaron Amurka wato Pentagon ta wayar telefon jiya Laraba daga Bagadaza.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa. A madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Sahabu Imam Aliyu da ya tayar gabatarwa, sai Cuba Hiro Jiodone wanda ya bada umarni, da injiniyan mu Zubairu, ni Ladan Ibrahim Awake cewa sai an ji mun ku.